Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan al'asariya da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel. Tare nake da Mahmud Ibrahim Kwari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. A yau ranar Lahadi 25 ga watan Yuni na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
Ma'aikan kungiyar sojojin haya ta wagana waɗanda suka bi jirewa umarnin shugabancin na sojojin Rasha sun fara janyewa daga birnin Rostov na kudancin Rasha. Karar makaman artillery da aman bindigogi sun mamaye sararin samaniyar birnin Kharkiv a jiya Asabar. Batun samar da sahihin man jiragen sama maras illa ga muhalli shine ya mamaye ajandar taron mako guda kan sha'anin zirga-zirgar jiragen sama da ke wakana a birnin Paris na Faransa.
Kanin labaran duniya kenan. Cikin shirin za a ji cewa kasar Ghana ta fara shirin farfado da matatar man kasar tilo don farfado da tattalin arzikinta.
Gwamnati ya duba hanyar za a yi bayan zai samu kudi zai samu oil a kasar Ghana. Ma'aikatan kuma wannan ma'aikacin kuma su kuma international za a kiyaye.
Haka kuma za a ji cewa hukumar alhazai ta jamhuriyar Nijar ta samu nasarar kammala jigilar maniyacin aikin hajin bana.
Tashi da garin Makka zuwa Mina da Arafat. Kenan wannan tahirin yana buƙatar shiri. Mun ji gaba kwamitin ba kaɗan ba wanda kowa mun shirya mu shiga abin da ya kamata ya nasar da aikin yake.
Daga nan za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro ku ke aiko mana ta hanyar email. To amma fa sai mun fara da shan labarin duniya.
Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labarun. A daren jiya Asabar, mayakan kungiyar sojojin haya ta wagana waɗanda suka bi jirewa umarnin shugabancin rundunar sojojin Rasha sun fara janyewa daga birnin Rostov na kudancin Rasha. Kwamandan kungiyar Yevgeny Prigozhin ya ce dakarunsa za su koma sansaninsu domin kaucewa yanayi na zub da jini tsakaninsu da sojojin gwamnatin Rasha. Ya ce a yanzu dakarun nasa za su koma Belarus ne bayan da suka cimma wata yarjejeniya da shugaban kasar Alexander Lukashenko. Matakin ya kawo ƙarshen turjiya da ke tsakanin dakarun kungiyar da shugabancin rundunar sojojin Rasha a cewar fadar Kremlin ta shugaban Rasha. A hannu guda kuma Isra'ila ta buƙaci 'yan ƙasarta mazauna Rasha su kimanin 60,000 zuwa 70,000 da su sake nazari kan makomar zamantakewarsu da kuma yanayin zirga-zirga a ƙasar. Wata sanarwa da ma'aikatar tsaron Isra'ila ta fitar a jiya Asabar ta ce akwai ganawa tsakanin Prime Minister Benjamin Netanyahu da manyan hafsoshin hukumar tsaro na ƙasar. Karar makaman artillery da aman bindigogi sun mamaye sararin samaniyar birnin Kharkiv a jiya Asabar. Gano sun fadawa kamfanin dillancin labaru na AP cewa koma musayar wuta tsakanin bangarorin da ke fada da juna ya kawo cikas ga yunkurin samar da kayayyakin agaji a kasar tun bayan barkewar yaki tsakanin shugaban rundunar sojojin kasar Abdul Fattah al-Burhan da kwamandan rundunar sa kai ta RSF Muhammad Hamdan Daglo fiye da watanni biyu da suka gabata. Magidanta da iyalai a birnin na Kartun na cikin yanayi na firgici yayin da kayayyakin abinci da sauran kayayyakin masarufi ke karanci. Majalisar Dinkin Duniya ta ce kusan mutane miliyan guda da rabi ne suka tsere daga birnin na Kartun tun bayan barkewar fadan a tsakiyar watan Afrilu. Yanzu haka dai babu ruwan famfo a sassan birnin Kartun yayin da wutar lantarki ta katse tun ranar Alhamis din da ta gabata a cewar waɗanda suka rage a birnin yayin hira da kamfanin dillancin labaru na AP. Jami'an Amurka da kawayenta sun yi ganawar sirri amma sun yi gum yayin da ake dakon yadda takaddama tsakanin fadar Kremlin ta shugaban Rasha da kwamandan kungiyar sojojin haya ta wagana Yevgeny Prigozhin za ta kasance. Jami'an Amurka na taka tsantsan tare da kokarin kaucewa yin tsokaci a kan batun da wasu ke ganin al'amari ne na cikin gida da ya shafi Rasha ita kadai yayin da ita Rashan ke gargadin masu neman tsoma baki. Shugaban Amurka Joe Biden ya tattauna da takwarorinsa na Faransa da Jamus da kuma Burtaniya yayin da ake tsaka da fargaba kan zamewa ko raunin karfin ikon shugaba Vladimir Putin a Rasha. Ana shan labarun ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jimawa Mahmud zai sake dawowa da karshen labaran duniyar. Amma kafin nan zamu leka kasar Ghana inda gwamnati ta sanar da shirin kullayar jijiya da kamfanin Trentco Asset Management Group a ƙanta neman farfadowar babban matatar man kasar da aka shafi shekaru ba ta aiki. Matakin da masu sharhi suka ce zai taimaka wajen sanya kasar dogaro da kai wajen samar da mai tare da karfafa tattalin arzikin kasar. Wakilin Hamza Adam na dauke da karin bayani cikin wannan rahoton da ya hada mana.
Koke-koken wasu ma'aikatan matatar mai din mallakan gwamnati ta Tema Oil Refinery kenan na bukatar da gwamnati ta gaggauta daukan matakan farfado da masana'antar da ta dakatar da tace danyen mai, inda suke cewa wannan matsala na ci gaba da yin mummunan tasiri akan tattalin arzikin kasar. Bernard Owusu shine shugaban kungiyar ma'aikatan. Yace kwararrun ma'aikatan suna kaura zuwa matatar mai a wasu kasashe kamar Afghanistan da Vietnam da Nigeria da dai sauransu. Abinda muke bukata shine duk wani shirye-shiryen da gwamnati ke yi wajen farfado da matatar mai din nan a yi shi da gaggawa domin mu koma bakin aiki. An shafe shekaru matatar mai daya tulo da kasar ki da ita ba ta aiki sakamakon matsalolin da take fama da su da suka hada da rashin samun isasshen kudaden shiga da ingantattun kayan aiki da matsalan shugabanci da dai sauransu. Mataimakin ministan makamashi ta kasa Herbert Krapa ya faɗa wa manema labaru cewa nan zuwa ba da jimawa ba matatar mai din to za ta fara aiki. Yace abinda matatar mai din nan ke bukata ita ce a zuba jari, kuma Attorney General din kasar ya fara tantance wani yarjejeniyar da gwamnati za ta kulla da wata kamfani. In ko an ka kammala to matatar mai din Tema Oil Refinery za ta farfado, in ji shi. Nasarin ita kamfanin mai suna Trentco Asset Management Company muddan an kammala yarjejeniyar za ta ringa tace mai galan miliyan 8 a kowace shekara. Ko shin wannan mataki da gwamnati ta dauka zai iya taimako wajen farfado da matatar mai din kasar? Fawaz Abdul Ganiyu mai sharhi kan harkar makamashi a Ghana.
Tunda private company ne shi ya duba ya ensure kaman kudin da na san nan ya debo wani abu ya zo. Petrol da yanzu muke sowa waje muke kawo wannan ya rage kudin petrol ya zo kasa.
Shi ko mai sharhi kan tattalin arziki Dr. Najib Ibn Hassan yayi na amda wannan yarjejeniyar, inda yake cewa daman abin da ke janyo cikas cikin harkar masana'antar shine siyasa, kuma tunda gwamnati ta dau mataki to za a samu amfani.
Abin da ke cin rufuwa kwaya shine ana sa su shiga cikin tafiyar da wannan kamfani ke sa kuma ta fayar da kamar da gwamnati kuma ta sa su wannan kamfani na batun kudi ya funka sa wannan kamfani gwamnati ba zai da kudi so shi zai sa wannan kamfani ta halaka. To halakan wannan kamfani kuma zai kawo cikas a kasa, masu aiki a cikin wannan kamfani za a rasa su ko za a kore su. In an kore su kuma ka duba cin da Ghana na fama da batun rashin aiki yanzu, kuma gashi wannan kwanza zai karu mutane da iyayen da yaran su da matan su za su cikin wani hali ne kakani kai wannan ga in sun kalli zai taimaka.
Sharif Abdulsalam mai fafatukan kare haƙoƙin bil'adama a nan kasar Ghana a bukatar da a yi ƙoƙarin kula da kare haƙoƙin dubban ma'aikata a wannan masana'anta.
Gwamnati ya duba kan da za a yi bayan zai samu kuɗi zai samu oil a kasar Ghana, ma'aikata kuma wannan ma'aikaci kuma su kuma interest su za a kiyaye.
Matatar mai ɗin Tema Oil Refinery ita ce matata ɗaya da Ghana ke rukufa a kai wajen tace danyen mai, amma kuwa matsalar rashin ingantattun na'urorin aiki da karancin kuɗaɗen shiga ya yi sanadin durkushewar kamfanin. Wannan yarjejeniyar dai za ta iya farfado da ita kana ta sanya kasar dogaro da kai wajen tace mai tare da samar da kuɗaɗen shiga. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
To a gaida Hamza Adam. To wani shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu koma ga Mahmud don jin ƙarshen labaran duniyar.
Pakistan ta faɗa jiya Asabar cewa wani farmaki da ta ce ba na tsokana ba ne ya kashe akalla fararen hula guda biyu kuma ya jikkata wani mutum guda a lardin Kashmir ta kan iyaka. Wanda yake hukumomin na Pakistan na zargin India da hannu. Al'amarin na zuwa ne a fiye da shekaru biyu bayan da kasashen biyu suka amince da dakatar da musayar wuta domin mutum yarjejeniyar da aka cimma a shekara ta 2003 game da ikon tafiyar da yankin Kashmir. A wata sanarwa rundunar sojojin Pakistan ta ce a jiya Asabar sojojin India sun bude wuta akan wasu makiyayan dabbobi a yankin Setwal, lamarin da ya halaka mutane biyu yayin da wani mutum guda ya jikkata. Batun samar da sahihin man jiragen sama maras illa ga muhalli shine ya mamaye ajandar taron mako guda akan sha'anin zirga-zirgar jiragen sama da ke wakana a birnin Paris na Faransa. Akan daina zuwa ne a daidai lokacin da masu kamfanonin jiragen saman a duniya ke fuskantar matsin lamba game da batun gurbatar yanayi a sararin samaniya. Samar da man jiragen sama ta hanyar abincin da ya lalace ko sinadaran itatuwa ita ce sahihiyar hanyar da ake fatan rage hayakin da ke gurbata yanayi nan da shekaru masu zuwa. Bangaren hada-hadar sufurin jiragen sama na da ƙarfin gwiwa cewa sayin sinadarin man jirgin sama zai taimaka gaya wajen cimma burin masu hada-hada a fannin wajen kawar da hayaki mai gurbata yanayi nan da shekara ta 2050.
Mahmud Ibrahim Kwarke ne karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla. A yayin da ake shirin fara aikin haji ga dangadan a gobe Litinin idan Allah ya kai mu, hukuma a hazan jamhuriyar Nijar da kamfanin jigila na Max Air sun sanar da kammala kwashe ilahirin maniyetan kasar daidai da kasan da hukumomin Saudiya suka ware wa Nijar a shekarar nan ta 2023. Abin da ke nufin an yi nasarar magance da daddiyar matsalar jigira alhazai da ake fuskanta a baya. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
A yayin da yake bitar ƙarshen ayyukan jigilar maniyata zuwa ƙasa mai tsarki a albarkacin hajjin shekarar 1444 da ke daidai da shekarar meladiya ta 2023, shugaban hukumar alhazan Nijar Koho Komisar Ibrahim Kaigama ya tabbatar da cewa an yi nasarar isar da dukkan maniyatan kasar akan lokaci.
Muna da alaji 15,801 don kuma dukkansu alhari da su zo shugarin zamu tashi da garin Makka zuwa Mina da Arafat. Kenan wannan tafiyan yana buƙatar shiri. Mun gina kwamitin ba kaɗan ba wanda kowa mun shaida mishi ga abin da ya kamata ya nasar da aikin yake.
Kamfanin Max Air na daga cikin kamfanoni uku da suka yi aikin jigilar alhazan Nijar a bana. Ganin yadda abubuwa suka wakana ba tare da wata babbar tangarda ba, yasa wakilin kamfanin a wannan ƙasa dan majalisa Alhashi Bukari Sani Zilli yin hamdala saboda babbar rawar da Max Air ya taka a kokarin warware matsalar dakon maniyetan haji, inji shi.
Alhamdulillahi mun ga mai aiki mun kare abinda aka ba mun kare da kwana 10 abinda muka ce muna kara 18 ga wata mun kare 16 ga wata har wanda ba na maki ya ba mun dauka in kaji ana godera massage mun zawa muka yi shara
sai dai zancen nan da ake akwai wasu maniyatan da alamu ke nuna ba za su samu tafiya kasar Saudiyar ba a bana sanadiyar rashin samun takardar visa, lamarin da ke da nasaba da rashin adalcin wasu daga cikin ejoji
suna da yawan da san visa ba kuma abin mamaki akwai wanda ma sun biya kudin su ba san visa ba yanzu zan yi aiki da wanda suke nan wanda Allah ya kawo kuma wanda Allah bai sa suka zo ba sai su hakura har badin Allah kai mu kuma in akwai magana can kasa sai san koma gida za a yi insha Allah.
A nan dan majalisar dokokin ƙasa Bukari Sani Zilli na mai shawartar hukumar alhazai ta Koho da ma gwamnatin Nijar da kanta su dauki matakai don ƙara tsaftace sha'anin haji.
Gwamnati da babban murya ta amshi aikin haji ta ce duk wanda yake so ya tafi cikin masha Allah sai ya je ya rubuta ya zuba kudin shurin gwamnati in ya zuba sai ya ce na zuba ₦3,300,000 da sura ajansa gwamnati sai ta ba su la'ada su suje su ci kwamsa kudin jirgi suna nan kudin visa suna nan kudin lajaman suna nan kudin tuwo suna nan.
Rashin kamfanin jigilar jiragen sama mallakar gwamnati ko na wasu 'yan kasuwar cikin gida yasa a kowace shekara mahukuntan Nijar ke bayar da kwangilar jigilar maniyetan kasar ga kamfanonin kasashen waje. A yan shekarun nan kamfanin Max Air na attajirin Najeriya Lahiru Mangal ne ke samun wannan aiki sai dai wasu ƴan ƙasa na sukar wannan harka da suke dangantawa da dalilai masu nasaba da siyasa. Mafari kenan a bana aka shigo da Ethiopian Airlines da Fly Nice na Saudi. Abin jira shine dawowar Al-Hazan Niger akan lokaci bayan kammala aikin hajjin bana. Sulaiman Mumuni Barma mai Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sulaiman Barma. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya samu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Haka kuma ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu da ma labarai da dumadumin su. Kazalika anan shafin mu na Facebook, Instagram da Twitter za a iya samun mu. To yanzu anan Washington DC agogo na cewa karfe 11:16 na safe. Yanzu kuma gashirin mu na gaba.
Masu sauraro assalamu alaikum, tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Halima Abdurrauf ke muku lalle marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke tabo duk batutuwa da suka jikanci mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. Madalla, cikin shirin namu na wannan lokaci za mu kawo muku ƙarin bayani da misalai akan yadda shaida mara kyau a yanar gizo wato negative online word of mouth a Turanci ka iya zama babbar matsala idan duk wanda lamarin ya shafa bai dauki matakan da suka dace ba akan lokaci. Kamar yadda za ku fara jin bayani daga bakin Yusuf Salisu Funtuwa wanda shine shugaban kamfanin Vision Pool mai gudanar da ayyukan kula da inganta yadda masu basira za su riga tafi da al'amuran su don samun cigaba da aikin bada shawari na media consultancy.
Bari in bada misalin wasu daga cikin shaida mara kyau da ke faruwa yanzu a bisa yanar gizo wanda kuma su kamfaninnikan da ake musu da yake suna da wani tsari na musamman wanda suke kokari su gyara shi suke daukar da matakan da ya kamata. Yanda zaki lura idan kika je bisa yanar Twitter misali zaki ga shugaban bankin Nigeria na Central Bank an je an sanya wani labari yana tafiya na cikiya to a cikin wannan comment section din nan zaki riga ganin mutane suna zuwa suna cewa Access Bank sai rike masa kudi, UBS sai rike masa kudi da sauran. Kin ga wannan ba karamin shaida bace mara kyau saboda dama idan aka rike maka kudi ko kuma ka samu matsala da bankin ka can babban bankin Najeriya kake kai kara amma a ci bankin naka sara idan mai maka dole ba to su kuma bankuna za su ga suna dawowa a nan daidai wurin kasan inda mutum ya wannan comment suna ce mashi da Allah ya hakuri ya duba inbox din shi da abin da suka yi akan matsalar shi da sauran. To ni ke faruwa anan akwai yiwuwar kwastomomi su yi maka shaida mara kyau a bisa yanar gizo sakamakon wani aiki da kamfanin ka ya yi masa ko kuma kaya da suka saya wurin ka amma kuma yadda za a yi ka taimaki kanka kuma wanke kamfaninka a bisa idanuwan mutane a bisa wannan kafafen sada zumunta shine ka rika bibiyar duk inda kake tunanin abinda ake cewa touch point inda kwastomomi da sauran jama'a suke mu'amala da kamfaninka a bisa yanar gizo ko kuma suka kira sunan kamfaninka dadin ahwani ita yanar gizon ki nan lokaci da mutum zai maka shaida mara kyau kuma yana so duniya ta san da kai yake sai ya je yayi mentionin dinka shine zai kirawo sunanka a yanar gizon ki to kai kuma da yayi mentionin dinka duk inda kake a duniya zaka gani zaka ji an ce bisa Twitter wani yayi mentionin dinka ya ce kaza kan a Facebook ne duk inda akai za a turo maka notification kuma za ka gani to in kai ne ke gudanar da kamfanin ka kake yin mu'amala to abin da ya dace shine ka haje da abin da kake yi ka je ka duba korafin shi ka kokari ka rubuta sako mai dadi ka kuma ba shi hakuri wannan zai sa mutane su gane cewa lalle kamfanin naka da kake gudanarwa ka damu da shi kuma kana da kyakkyawar mu'amala to duk abin da yake so ya jingina ka da shi in Allah ya zaka mutane sun yi kokari sun yi maka adalci.
Kazalika akwai wata dabarar mayar da martani kai tsaye idan aka tsinci cikin matsalar shaida mara kyau ta yanar gizo wato digital response strategy da manyan kamfanoni ke amfani da ita wajen shawo kan matsalar akan lokaci in ji Yusuf Salisu Funtuwa.
In kuma kamfani ne babba akwai abin da ake cewa digital response strategy shi wannan team ne na musamman ma kamfanin yake kirkira akwai ma man manhaja ta musamman wadda take yin abin da ake cewa social media listening za ka sanya shi irin kalmomin da mutane za su iya kira wanda suka shafi kamfanin ka kuma wannan ba kamfanin ka kare ake yi mashi ba har ma manyan yan siyasa da gwamnatoci da kungiyoyi masu zaman kansu a NGOs da sauransu suna yin wannan digital response strategy din saboda irin muhimmancin da shaida mai kyau da mara kyau take da shi a bisa yanar gizo wanda za su kirkiro wannan team din su rika yin wannan aikin ita wannan software din tana sauraren yanar gizo inda aka kira sunan kamfanin ka ko a bisa podcast ne ko a bisa YouTube ne ko a bisa blog ne ko video ko audio ko text daga inda aka kira wannan keyword din da ka sa a cikin software din za ta dauko link din ta so ta sanya maka a bisa wannan manhaji za ka bi tracing din ka ji ka gani aka ce da kuma matakin da ya dace to a takaice dai ya kamata mutane su san cewa shaidan nan mara kyau a bisa yanar gizo tana da muhimmanci a kula da ita wani lokaci idan abin yayi tsanani sosai matakan da ake dauka shine kai kokari ka samu ka gina mu'amala da mutanen da ake cewa influencer a social media saboda technically abinda influencer yake yi a bisa yanar gizo shine word of mouth marketing saboda recommendation yake yi ko kuma endorsement ko kuma wani abu wanda ya shafi haka to idan kai ka samu matsala ta sunan kamfanin ka a bisa yanar gizo kuma ta tafi da sauri ta yadu to abin da yafi dacewa kai shine ka samu ka mu'amalanci mutane waɗanda suke da mabiya sosai a bisa yanar gizo ka gina alaka da su ka incentivize din su akan duka business dinka da products dinka da services dinka ya zama na cewa dai alaka ce mai nagarta ka gina da su kuma kai kokari ka ga yadda za a yi su taimaka maka wurin yada sunan kamfanin ka da kuma wurin kau da wannan shaida mara kyau wadda su mutane suke zuwa suna yi maka sannan kai kuma ka kiyaye kuma ya kamata a rika bibiya abubuwa ko shaida mara kyau ko duk abu da ya fito ka je kai tracking din shi da ya ba a bari abu ya taru ba sannan a fara tunanin ya za a yi
mai horaswa ga kananan yan kasuwa ta yadda za su yi amfani da kafofin sada zumunta wajen bunƙasa kasuwancin su da kuma yadda za su rika samun kuɗaɗen shiga ta kafofin Zainab Umar Baffa ta yi bayani akan yadda yan kasuwa za su rika kwantar wa abokan cinikayyarsu hankula idan aka samu saɓani.
To wannan tambayar gaskiya ta yadda za a yi yan kasuwa su yi ƙoƙari su kwantar wa abokan cinikayyarsu hankali idan sun samu irin wannan negative commenting da negative abubuwa a kafafen sada zumunta shine na farko za su fito fili su ba da haƙuri game da abin da ya faru za su iya yin video ko kuma su yi posting su ba da haƙuri ga abin da ake zargin su da shi ko kuma abin da suka yi in har sun yi laifi din su yi posting su ba da haƙuri saboda yin hakan zai sa mutane wanda suke kokari su yi abu a gurin su zai sa su dan ji sauki to tunda har sun fito sun ba da haƙuri ya tabbatar da cewa like kuskure ne kawai to kuma kuskure dan adam yana kuskure ko a business ko ba a business ba sannan kuma abin da za su iya kada yi domin kwantowa abokan cinikayyarsu hankali shine za su iya dan ba su wani abu da ake kira ko incentive haka misali za su iya dan ba su wani kyauta ko su ba su wani rahusa na abin da za su zo su siya a gurin su ko su dan ba su free delivery ko kuma wani abu da kyauta wanda zai dan ƙara kwantar musu da hankali da zai sa su ci gaba da mu'amalar kasuwanci da su insha Allah.
Sannan Dr. Suleiman Zakariya dan asalin Najeriya mazaunin birnin Manchester da ke kasar Ingila ya bada shawarwari ga kamfanoni masu mu'amalar cinikayya a kafofin yanar gizo.
Ya kamata su kafofin cinikayya su san mutuncin dan adam su kuma sanin cewa shi daukan ma'aikaci da ya dace yana daga cikin bunƙasa irin waɗannan kafofin cinikayya idan ka dauki mutumin da ya dace wurin aiki zai iya bunƙasa al'adu da kuma halayyan kamfanin ka wurin cinikayyar nan sannan kuma har abokan ciniki su yi sha'awa su ji cewa eh lalle ya kamata yayi su ma sai su toma maka marketing suke faɗa wa wasu cewa idan abinci kake son saya kamata yayi ka garzaya gidan abincin su wane da wane saboda suna da karamci sannan kuma suna mutunta abokan cinikin su kuma akwai buƙatan kuma su irin waɗannan kafofin sayarwa suke horar da ma'aikatan su a wurin inganta customer relationship din su sannan kuma su wanda suke jagoran irin waɗannan masana'antoci ya zamanto sun kware a harkan kasuwanci ba kawai yanda mutane suke shiga harkan kasuwanci kai tsaye ba tare da suna da wani experience ba
sannan shawara da zan iya bawa masu masana'antoci ta yanar gizo shine su kula da kyautatawa abokan cinikayyar su saboda shi abokin ciniki a kodayaushe sai an daraja shi kuma sai an nuna mishi cewa ya lalle ana kaunarsa a wurin siya da sayarwa ko da ta yanar gizo ne da ba a kai tsaye ba.
Bincike ya yi nuni da cewa kusan dukkan 'yan kasuwa ba su da wani iko akan abin da abokan cinikayyarsu za su iya faɗi a game da yanayin da suka ji ko na daɗi ko mara daɗi bayan mu'amalar kasuwanci da su. Idan ana bibiyan al'amura za a iya gano cewa shafukan ba da shaida kamar su Yelp da Travelocity na cike da shaida mara kyau daga abokan ciniki wasu lokuta ma abokan gaban kasuwanci ga kamfanoni lamarin da da masana suka ce ire-iren waɗannan ra'ayoyin ko shida na yin tasiri matuƙa gaya wajen kamfanoni su samu matsala da sauran jama'a da ke son mu'amala da su har ya kai ga rufe kamfanonin. To masu sauraro, gabashi ɗaya kuma anan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka, ni Halima Abdulrahman, muna fatan alheri. Mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Bi salam.
To a gaida Halima Abdulrahman, yanzu kuma lokacin da zan zakullo wasu kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta email. Sakon mu na farko a yau ya fito ne daga Baffa Haruna Bajoga, garkuwar kungiyar murya talaka. Yace abin tashin hankali ne da ake ƙara samun hawa kayayyakin marasarufi na buƙatar rayuwa al'umma na yau da kullum a Najeriya. Duba da cewa akwai dubin dubatar 'yan ƙasar da ba sa ɗaura tukunyar girki a gidajensu saboda tsadan masara, gero da dawa, da kuma uwa uba shinkafa. Sakonmu na gaba ya fito daga Aisha matar Usaini Dango ta Karasuwa tare da Maryam Babagana Alhaji Nuciya wacce kalda Jamila Fati matan Ado Salati goma ga Annabi Rajau. Suka ce dan Allah ku ba mu dama mu yi kira ga 'yan uwan mata kada su matsa mazajensu na aure na cewa sai an yi musu kayan sallah ko yanka dabbar layya. Wallahi yanzu rayuwa sai a hankali saboda yanzu haka da akwai gidaje ma da ba su samun damar cin abinci sau uku a rana sakamakon tsadar rayuwa da muke ciki. Don haka ku yi amfani da abin da Allah ya hore mijinku don rufa kanku asiri da duniya da lahira. Daga ƙarshe suke addu'a Allah ya azabta mazajensu da dukiya mai albarka. Sai kuma sakonmu na gaba a yau wanda ya fito daga Alhaji Umar Fu'eba Gashuwa Adam A. Adam. Ya ce yunkurin wata babbar kotun tarayyar Najeriya da ke zamanta a Kano na hana gwamnatin jihar Kano da jami'anta ruguza gine-gine da ke kan titin BUK tabbas ya yi daidai. Dama kamata a rika taka gwamnatin Kano birki. Sai yi sakon Aminu Kano Maida da Suleiman kafin malamai Zumbulawa da Sunusi Mereke Maida suka ce dan Allah kuwa mu dama mu kira ga iyayen yara da su kula da shige da fice lokacin bukukuwan babbar sallah. Gyara kayanka baya zama sauke maraba. Sai kuma sakonmu da ya fito daga Shehu Adamu Rajau ya ce mahajjatan da muke wato mahajjatanmu da ke shirin fara aikin hajjin bana a gobe Litinin idan Allah ya kai mu, da fatan za ku yi lafiya ku kammala lafiya sannan kuma ku saka kasar mu addu'a domin lamarin fa dole sai da addu'a. To sai kuma sakon da ya fito daga Ado Salati goma ga Annabi Rajau da Malam Hussein Dango ta Karasuwa da Babagana Alhaji Nuciya wacce kalla tare da Jamilan Ado Salati goma ga Annabi. To sai abin da ya sabuka kenan a halin yanzu. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma wannan karan a takaice.
Daren jiya Asabar mayakan kungiyar sojojin haya ta wagana waɗanda suka bijirewa umarnin shugabancin rundunar sojojin Rasha sun fara janyewa daga birnin Rostov na kudancin Rasha. Kwamandan kungiyar Yevgeny Prigozhin ya ce dakarinsa za su koma sansaninsu domin kaucewa yanayi na zub da jini tsakaninsu da sojojin gwamnatin Rasha. Karar makaman artillery da aman bindigogi sun mamaye sardin samaniyar birnin Khartoum a jiya Asabar. Yanau sun faɗa wa kamfanin dillancin labaru na AFP cewa koma musayar wuta tsakanin ɓangarorin da ke faɗa da juna ya kawo cikas ga yunkurin samar da kayayyakin agaji a ƙasar tun bayan ɓarkewar yaƙi a tsakanin shugaban rundunar sojojin ƙasar Abdul Fattah al-Burhan da kwamandan rundunar sa-kai ta RSF Muhammad Hamdan Dagalo fiye da wata.
To madalla masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau na yanzu. Sai kuma an jima da dare za mu sake da muku da wannan shiri na musamman na kallabi. Yanzu kan a madadin Mahmud Ibrahim Kwadi da ya taimaka shirin ya zo gare ku, sai kuma Jimbi Hamza wanda ya haɗa shirin da bada umarni da ma injiniyan mu Neu Alsantos daga nan birnin Washington DC. Ni Karfi Lahashin Gumin lake cewa sai mun dawo a shirin mai dare. Assalamu alaikum.